jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya wanda a yau za mu ci gaba kan duba korafin wani bawan Allah da ya zargi masarautar muri da yunkurin kwace masa fili. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. A cigabar duba korafin makiyayi ko manomi Malam Sani Salihu wanda a shirin da ya gabata ya ce ya mallaki wani tafkekin fili da ya gina gidansa da yake ciki. Sai bayan shekaru 29 ya samu labarin sarkin muri mai martaba Alhaji Abbas Tafida ya sayi dukkan gonakin da ke yankin. Tare da zargin wasu mutane da kulla masa sharugurin mai martaba wanda har ya umarce shi da ya kwashe kayansa ya bar masa filinsa. Idan watakila mai sauraro na biyar da mu a shirin da ya gabata, mun tsaya ne a daidai lokacin da Fulani ko mazauna yankin da gonar sarkin take suka amsa goren gayyata, amma sai aka samu akasi. Ran mai martaba ya ɓaci, ya fatattaki bakin nasa. Ga dai Malam Sani zai dora.
Shikenan sai na kama hanya na tafi ban kai komai ba da awace gari, yace in sarki ya fushe ka zo ka tambayi sarki, za a kai ta gaban shi ya gaya maka komai ya faru. Wace gari malam ranka da dai sai na zo, duk wanda na kama ko fadawa ko dai da makamancin su dogarai sai ya ce in nemi wani. Haka na wuni har lokaci ya kure ba wanda ka yi ni gaban sarki, na gaji na koma. Wace gari na sake dawowa, na wuni haka ba wanda ya kai ni, na gaji na koma. Wace gari na sake dawowa sau uku ranka da dai sai na gane wannan abu shiri ne, akwai wani abu an hana ni in ga sarki. Sai na dawo na zauna lokacin cikin wannan azumin da ya wuce, lokacin mu ba a fara mamu ruwa ba. Sai na zauna ina nan ina zaune, ran da aka fara mamu ruwa na farko a rani a cikin azumi, ina kunshi a gida, sai matata amaryata mai suna madam sai ta zo ta ce malam kana barci ne, na ce eh na falka. Sai ta ce man yanzu yaran mu suka dawo sun ce suna wasa a nan gefen gidanmu, can sun ga wasu mutane sun zo sun kori awakinmu sun tafi da su. Na ce a daji ko a menene? Ya ce eh a daji, mana yanzu tunda babu barna babu komi a nan gabar gidajenmu, amma ga yaran makwabtanmu nan da suka zo suka fada har da yaranmu. Lokacin ba a kiwon komi, rani ne ba ma kiwo. Shikenan ko za ka je? Sai na ce to na ɗauki mashin na, na ba yaro na mai suna Ali ya tafi wajen shanu. Shanu sun tafi rani a ta wani ƙauyen da ake kiransa Garba Shedi. Ina fata na san Garba Shedi.
Na san Garba Shedi sosai ma kuwa.
Yawwa, ba zan iya zuwa da ƙafa ba, gashi ina azumi. Sai madan ta ce man to bari yi lullubi domin ni zari nike, matana bai taɓa shifali ba. Sai bari ta yi lullubi ta je ta bi yaran don ta ce su je su gaya za a yi da awaki. Kenan da ta je ta samu yara zakani na da shi zai kai kamar mil biyu wurin, sai suka je inda sarki yake da wani gona haka na ciyawa. Na ciyawa gonan nan an kewaye shi da waya, to da yake an kewaye shi da waya ba abin da yake shiga. Sai suka tambayi mai gadi, yara sun ce an kama awakinmu a daji ba a gona ba, yaya aka yi, me ya faru? Sai mai gadi yake cewa eh lallai ga wasu awaki nan a cikin wani tayarin rimfan tumakin sarki. Shikenan suna dan dubawa sai suka ga awakai da yawa, amma a gefensu sai suka ga guda biyu na ɗana mai suna Aliyu. Ni ba na ba ko da Aliyu nan na riga na ware mashi, kaga ya zama makofi na, shanunka daban awakinka daban. Shikenan
wato mana awakin an zarge su, ina zuwa Alhaji Sani, awakin an zarge su da sun yi barna ne a gona, yasa aka kama su ko me faru?
Eh haka suka fada, amma kuma babu gona. Allah Allah kafin Allah daya ne, a musulunci ƙarya haramun ne. Lokacin kuma na gaya maka rani ne, a taƙaice dai ba a bashi ba. Muna nan muna zaune har sati da wani abu kusan sati biyu, sai ɗana wani mai suna Umaru shi ma na ware baya cikin na, sai ganayensa nake tare da shi. ya je kasuwan mu wanda ake kiran Giware, sai ya hadu da mai gadi Umaru Kona. Sai ya ce a ranan da wata ɗan siyasa mai suna Aisha Jummai, ina fata malami yana jin sunanta.
Maman Taraba da Allah ya warasuwa?
Madalla. Sai ya ce mata, ya ce ma Umaru, a ranan bizinai wanda an kai ta fada aka yi zana izanta a wurin aka yi zallanta, ya gani a wurin zai sa a kama ni, in an kama ni duk abin da aka man, sai sarki ya bani komani ya ce in bar masa wuri in tafi. Shikenan Umaru da ya dawo ya gaya min wannan, hankalina ya tashi washe gari, sai na tafi. Wannan lokacin babu kotu, baya aiki, kotuna duk sun yi yajin aiki. Ina fata malamin ya san wannan lokaci. Sai na je headquarter police inda commissioner yake, sai na yi report, na yi gara a gaban CID. Naya ma commissioner ya ba su magana, daga nan aka kira Umaru Kona. Umaru Kona da aka kira shi, aka tura mashi CID biyu, suka je ba su same shi ba. Da ba su same shi ba, sai suka isa police station, suka bar mashi zago. Da ya ji haka, sai ya ruga wani local government namu mai suna Ardo Kola Sunkani kenan. Ya ce ya yi kara a police station na DCO, ai ban je ba. Sannan ya yi kara a police station Kiware, ban je ba. A gaban CID yake fada masu haka, daga aka haɗa mu. Sai na je ƙarya ne, tun ina yaro, in mun yi barna za a tura mamu masinja ko takarda, ko kuma yin ɗan banga ne a tura wani ɗan banga. Babu annan duka, tunda suna rike da awacin nan, babu wani abin nan. Bayan lokacin da aka ce an kama na, bincika awaki na guda bakwai ne ban gane ba. Shikenan sai aka tambaye shi, akwai awakin Malam Sanu Hannunka? Sai ya ce akwai guda biyu nata, amma lokacin da ya kama su guda tara ne, sauran a na wasu ne kaza kaza, irin wanda nake maka ayi taron su dinna. Sai CID suka ce maza ka kawo su. Sai ya je ya kawo guda biyu din, sai ya harta haihu a hannunsa jaja biyu, sai ya ce bat haihu ba. Sai na ce to saura guda biyar. Sai aka ce man to yanzu tun da ya ce ga iya wa'anda ya kama ka dauka. Sai na dauke su ni da Aliyu mai awakin ɗana, na sa su a bun mota, muka tafi gida. Muna nan muna zuwa a police station, a tagaishe dai a ce za a kai mu kotu, a yau ne gobe ne, ba a kai mu ba, ana kame. A tagaishe Umaru Kona sai ya gudu ya bar zuwa. Sai na je na samu commissioner da kaina. Commissioner nan kwanan nan ya samu wani ɗan ƙarin girma, aka maido shi nan Abuja, ya samu AIG. Sai na ce gashi ina so a kira Umaru Kona a mamu iyaka, gashi awaki na kaza, kuma ya ce ma wurin nan ba wuri na ba ne, kaza a kira shi. Da aka kira shi, sai muka zo kaman za a sasanta mu, sai suka ɗauke mu kawai suka kai mu kotu. Da wannan mai gadi yana buga ma sarki a bar waya, yana buga ma sakatarin sarki waya, sai ce a kotun kaza za ku je kaza. Muna isa a kotun magistrate, sai ya tambaye ni kai ne Malam Sani? Na ce eh. Sai ya ce an ce shanunka da awakinka sun yi ma sarki barna. Sai na ce ranka daɗe, shanuna ba sa gida, ba su yi rani a gida ba, suna garbashe ne. Ga yanda aka yi awaki ne kawai, kuma kwanan baya ya kira mu, bai ce mamu komi ba, barna ba wani abu. Ya ce mani ni ne mai gidan kwano? Na ce eh. Kai ne abokin Markus Sanya? Ya ce ni munafuki ne in tafi kawai. Saboda haka wannan Arabi Gusma a kama karsana ne, ban san wannan ba. Kuma in barna ne ma, awakin nan ba nawa ba ne, na ɗana ne, Aliyu ne. Alƙali sai ya tura ni birfi na kawai, ba wani abin nan. Sai na tafi gidan yari.
Aka kai ka gidan yari saboda akan wannan gidan ma ba a fara ta
baki? Ga Aliyu yana tsaye, ba a mashi magana ba.
Filin ciki da gaskiya ya kwashi wannan ƙorafi na Malam Sani zuwa masarautar Muri. Kuma mun samu sakataren masarautar Alhaji Usman Sa'idi Gasol
yanzu abin da zaka gane shine na farko menene damuwar shi.
Yawa damuwar shi Alhaji Usman abin da yake cewa an ce masa ya tashi daga wajen sarki, ya ce masa ya tashi daga wajen, kuma shi ya ce ana tsangwama sa kullun a wannan wajen bayan yace wannan wajen tun asali ya tarihi, amma matsalar wannan cewa ya tashi shi ya fi damun sa.
To wani ne ya ce masa ya tashi, waya cikin mutane ko sarkin ne da kanshi ya ce masa ya tashi?
Sarki ne ya ce tashi, kuma in an je kotu ko wasu wajen jami'ai ana masa bayanin cewa sarki ba zai iya ja da sarki ba, don haka ya je ko ya bada hakuri ko kuma ya tashi daga wajen.
Sakataren masarautar Muri kenan Alhaji Usman Sa'id Gasol. Idan mai duka ya kai mu mako mai zuwa, za mu kawo muku martanin masarautar kan wannan batu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Nasira da Melika da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.